المرسلين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إنا متى بركم دا الصباح بركم دا وانا السلفية da kasancewa a nan masallaci na Masjidul Ansar Kumo Akko local government jihar Gombe Nigeria a wannan darasi namu na musamman na iyaye mata matsaloli da suka shafi rayuwar aure na mata da mu'amalolin su na ibada in kuna tare da ni a cikin karatunmu muna magana ne akan hukunce-hukuncen jinane na mata jinin haila jinin haihuwa jinin rashin lafiya mun fada akwai abubuwan da suke haram ne idan mace tana jinin samu fanka akwai abubuwan da suke haram ne in mace tana jinin al'ada ta yi ko a yi da ita na farko saduwa na biyu saki na yi bayani akan saki a lokacin haila akwai dalilai da aka ce su ya halatta a yi na uku sallah ba a sallah ana al'ada na hudu azumi na biyar dawafi na shida zama a masallaci na bakwai itikafi wannan abuwa haram ne a yi su akwai al'ada abu na gaba abinda idan ana haila dole bayan an gama haila sai hakan ya tabbata abubuwan da suke wajibi ne bayan haila wanka balaga na uku irga idda na hudu hukuncin tsarkakar mahaifa cewa duk wacce ta yi haila to yana nuna mahaifarta ba komai sannan kuma na biyar za a biya azumi duk wacce take haila sai ta yi azumi za ta rama daga baya to wannan shine abin da muka tsaya jiya yau kuma za mu dora akan bambanci tsakanin jinin haila da jinin rashin lafiya wadanne abubuwa ne suke iya bambancewa wannan jinin na haila ne wannan jinin shi kuma na rashin lafiya ne saboda yawan wani lokacin jini yana zuwa sai mace ta kasa ganewa al'ada ne ko kuma na rashin lafiya ne to za mu lissafo su sai a kiyaye wasu ka'idoji ne da malaman musulunci suka sa da za a iya bambancewa tsakanin waɗannan jinane guda biyu damun jinin rashin lafiya to shi yana zuwa ne da ciwo ko aljini ya sako shi ta zuba ko kuma ba ni sunan shi wani yanayi ko canjin magani na tsarin iyali ya sa ya ta zuba a ta wahala abu na farko launin jinin haila baki ne launin jinin rashin lafiya shi kuma ja ne idan kun fahimce ni jinin haila launinsa baki ne annabi ya faɗa inna damal haidi damun aswad yu'raf shi jinin haila bakin jini ne in an ce baki ma'ana ja ne amma ya fi sirkin baki ya fi karkata zuwa baki yanzu ko a hijabin ku akwai wanda zaki ganshi ja gau akwai wanda zaki ganshi kaman maru kala haka mai dan duhu to shi jinin haila ba ja ne gau ba koda wata rana kin ga jini yazo miki amma ja gau haka to wannan ba jinin haila bane jini ne na cuta an samu wata matsala ne da wala Allah ta same ki sai ki addu'a Allah yayi miki ke da ke ku taso daga nan ga inuwa ku zo ku zo nan taso sauri sauri ku bar musu abin sai su su lullaba ku zo nan inuwa dalibi jode ke ma da nan dana to yanzu alama ta farko muka ce jinin al'ada ya kamar sa baki baki na rashin lafiya fa to alama ta farko kenan me ya amfanin fadin wannan saboda kawai ko a gida ne in dai jini yazo miki kawai ba sai kin tambayi wani malami ba ko kin yi wani magana kawai zaki gane wannan jinin na rashin lafiya ne saboda ga launin sa ya canja wani lokacin kuma kina iya yin jinin al'ada daga ƙarshe kawai sai na rashin lafiya kuma ya biyo shi to kin ga idan kin iya bambance su da na al'adan ya ƙare na rashin lafiya yana shigowa sai ki ce a ya canja kala shikenan sai in ci gaba da ibada ta in ci gaba da sallah ta in ci gaba da komai nawa abu na biyu jinin al'ada jini ne mai wato mai kauri yana da dan kitibar haka jinin rashin lafiya shi kuma tsararro yake ban san me zan ce tsararro ba abinda bai da kauri ha na'am Allah ya albarka a tsinke kun ji malaman abu masana abinki ma'ana jinin al'ada da dan kauri kaurin sa yake jinin rashin lafiya kuma a tsinke yake zuwa a tsinke ba da kauri kauri ba kenan kenan duk wacce ta ga jini tsinkakke kuma jajawur yana fito mata ko bayan al'ada ko kuma wani sababi ko wani ciwo to kenan jini ne na me na rashin lafiya Allah ya baki lafiya shine suka ce damul haidi sakhinun ghalidun wa damul istihadati raqiq abu na uku jinin al'ada yana da wari jinin al'ada yana da wari shi kuma jinin rashin lafiya ba haka yake ba jini ne normal jini baya zuwa da wani karni ko wari amma da za a dauko jinin al'ada da jinin rashin lafiya a sansana shi to za a ji jinin al'ada yana da dan karni shi kuma jinin rashin lafiya zai zama shi ba haka yake ba saboda jini ne adi jini ne irqi jini ne da yake fitowa daga jijiya jinin rashin lafiya daga jijiyar mace yake fitowa kamar jinin da in an yanke ki a reza in reza ta yanke ki ba kina fitar jini ba to haka jinin rashin lafiya yake shi wannan bai da wani wari amma na al'ada akwai datti a cikin sa kazanta ce haka Qur'ani yace kul huwa adhan fa'tazilu nisa fil mahid wannan lokacin yana tahowa ma da tarkacen abubuwa dai na jikin dan adam abu na hudu jinin al'ada jini ne wanda yake idan ya bayyana baya daskarewa in ya fito la yatajammadu idza zahar saboda ai daman a cikin mahaifa ma daga mahaifa yake fitowa shi generation shi jinin haihuwa
daga mahaifa ne to a mahaifar a daskare yake to in ya riga ya zubo to baya ci gaba da daskarewa kawai zuba yake ya tabbata baya sake komawa bayan ya fito daga mahaifar kuma ya daɗa daskarewa kwanci karatuna jinin al'ada a cikin mahaifa yake a daskare da Allah ya kaddara fitowarsa idan ya riga ya fito
to baya dada kuma daskarewan bayan ya riga ya fito ya sha iska shi ko jinin rashin lafiya shi kuma a tsinke yake zuwa amma idan ya fito kuma in ya dade sai ya daskare kamar yanzu jinin da aka yanka rago ko tinkiya kun ga za ku ganshi sar har bata riga yake ko yana farfatsi kamar ruwa amma ana dan jimawa sai a ga ya me ya daskare yana daskarewa saboda shi jini ne na jijiya kuma daman sanannen abu ne likitoci sun tabbatar cewa da jini na jijiya ya fito da ya sha iska yana daskarewa ya bushe Muhammad ibn Salih al-Usaymin babban malami Allah ya masa rahama ya ji kansa yace wannan bayani haka wasu daga cikin likitoci na wannan zamani suka bada labari dangane da bambancin daskarewa ko rashin daskarewa na generation lafiya da kuma jinin haila suka ce dima'ul uruq tatajammad jinin jijiya in ya zubo daskarewa yake haka yazo a cikin asharhul mumta Allah ya bamu dacewa waɗannan su ne wasu alamomi da ake bambance jinin al'ada da jinin rashin lafiya sun zauna alama nawa muka samu alama nawa guda hudu ko to da Allah muna son kowace mace ta haddace ta rike wannan kan kar in tambayi wata mace wata diya a cikin ku tace mun bata iya ba ai dole ne ko tunda abu ne da yake tare da ku kullun dan ni ban rike ba ni ban da damuwa amma ke dole ki rike saboda ko kin zo kin yi aure kin je gurin da mijinki ba malami bane ko garin ku ba masu ilimi sosai jini yayi ta zuwa miki ba kai ba gindi idan kin karanta wannan a makaranta kin taba rikewa da kin ganshi ko kawarki ma zaki koya mata ina ba da shawara iyaye don Allah ku rinka koya wa ƴaƴanku mata ƙanana ku rinka koya wa ƴaƴanku mata ƙanana waɗannan matsaloli na jina ne din nan a daina barin yarinya budurwa ta tasa ta fara dagawa amma bata san matsalolin jinin nan ba yanzu da yawa daga cikin ƴan mata an iya kwalliya an iya saka dan kwali a goshi an iya rataye jakka an iya danne dannan waya an iya kalmomin soyayya wa saurayi abubuwa na tsiyataku duk ta iya amma da zaki tambaye ta wannan al'amari na addini da ya shafi rayuwarta bata iya ba wallahi aibu ne gare ki shi baya ne gare ki kar wata yarinya ta yadda ta zauna da wannan bakin jahilci bata gane ba namiji fa shi ba ruwansa da harkar ki shi kawai mu'amalar sa zai ta yi in jinin ki yazo ke da kanki zaki je ki karata wani ma in kin mai bayani kina jinin sai ce to me je ki can ki gama ki zo matsalar sallah ki rasa yadda zaki gaci da yawan ku ba ku rike matsalolin jinin nan da yawan ku sai ka ga mace ta shekara kusan 40 amma tana ta tambaya akan matsalar jini mallam haila ta tazo min kaza mallam al'ada ta ni fa kaza take min matar da take da wasar al'ada al'ada yana mata wasa yaje ya dawo yaje ya dawo to ta gane bambancin jinin nan saboda yana iya sirkawa da rashin lafiya da kuma na al'ada din. To wannan kenan, wannan sune alamomin da ake bambance jinin al'ada da jinin rashin lafiya. Allah ya baku ikon ganewa. Zan kara wasu alamomin guda biyu. Dana na bada guda nawa? Guda hudu, ko to zan mai da su shida yanzu nan. Da haka kula, in kika zo kika fadi hudu kin fadi, ba za ki ci kyautar nan ba. Wasu daga cikin malamai sun kara akwai bambancin radadi da zafi. Idan mace tana jinin haila, to wani zubin yana zuwa da ciwo da zafi, ko da ciwon mara, ko da ciwon fitarsa. Aka ce damul hayd ashaddu alaman min damil istihadha. Kenan daga cikin bambancin su, in kin ji tsananin zafin yayi yawa, to wannan jinin al'ada ne. In kuma haka yake zuwa, wataƙila ma ba lalle ma kin ji ya zo ba, kawai sai dai kiga ya bata miki jiki, to Allah, wannan jini ne na rashin lafiya. Amma shi ma ba koyaushe ba, dan na al'adar shi ma yana zuwa, baka san ya zo ba wani lokacin. Kenan anan, duk matar da ta san ɗabi'ar jininta, idan yana zuwa miki da zafi, to da kin fara jin ciwon mara da zafi, to al'ada ki ta kusa kenan. In kika ce ni jini na wallahi kwana shida ne ina ta jin zafi, ciwo, amma daga nan sai da ya kwana goma kuma duk ya ƙara, ko kwana 20, to kin san kwana shidan nan na farko shine na al'ada, sauran kwanaki 10 din kuma na rashin lafiya ne. Kenan ana iya gane bambancin wato jinin rashin lafiya da jinin haila. Jinin haila akwai wahala, akwai zafi. Jinin rashin lafiya kuma baya zuwa da zafi irin na haila. Radadi kenan ko? Sai abu na shida, yawa ko kadan. Jinin haila kadan yake zuwa, in an hada shi da jinin rashin lafiya. Ma'ana jinin rashin lafiya nazif ne. In an ce nazif, wato jinin da yake zuwa bi kasra. Jinin rashin lafiya da yawa yake zuwa, jinin haila kuma yawansa bai kai na rashin lafiya ba. Nana hamna, hamnatu ba hanna ba, akwai hanna akwai hamna. Hamna binti Jahash, yar uwar Zainab binti Jahash. Kin san muna da hannatu double n, muna da hamna hamnatu, hamnatu. Wancan kuma hannatu. To yanzu ina magana ne akan wace? Hamnatu ba hannatu ba, hamnatu ita ce kanwar mata Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Zainab. Ta zo ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ta ce ya Rasulullah, inni asajju sajjan. Ta ce ya Rasulullah, ina ta kwarannin da zini yana ta zuba kamar kwanan sha. Shine asajju sajjan. Lokacin da ta gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallama tana jinin rashin lafiya ne, sai ta gaya masa jinin nan fa yana zuwa mata da yawa, yayi yawa. Kuma Annabi ya tabbatar da ita hakan, haka bai ce jinin haila bane. kenan wannan yana nuna mana duk mutan da take ta barar da jini jini yana ta zuba har yana bata mata kafa akwai jinin da har zaki ga yana taba ya bata zani ya abun nan wannan jinin shi lafiya ne akwai matar da ta je makaranta islamiya tana da wannan larurar jinin daga karshe dai aka tashi dai ita kam ta ita shi Allah sarki me ya faru ashe tana zauna a aji ana karatu da uniform ɗinta jini kan yazo yayi ta zuba ya bata jikinta duk kayan cikinta ya bata wurin zaman ma ya jike teburin dan haka ba za ta iya tashi an tashi a makaranta ba haka ta zauna sai dalibai ne manyan mata sai suka kewaye ta aka nemo mata zani aka nemo auduga a gurguje ta cire kayan haka ta canja su aka sa a leda aka tafi da shi abin tausayi akwai wanda al'ada ma in ta zo mata haka take mata kaman wanda al'ada ta zo bata shirya mata ba dan mace idan ta san tana al'ada yau zaki al'adar ki da yamma ko da rana zai zo miki ko da safe to idan zaki taho makaranta gurin karatu to sai ki sa fat a jikinki ku rinka gane wannan bayanin fa ku rinka fahimta ku rinka ganewa kar a zo ai abin da za a ji damuwa kamar yanzu daliba ta zo islamiya ko gurin tafsiri kuma lokacin al'adar ta ta san a wannan awanni yake zuwa mata ta zo ta zauna cikin tsakiyar mutane ke baki shirin jinin ba ta bada shi jini in zai zo sai ka mai shiri daka idan zaki taho sai ki saka fat a jikinki wataƙila ma ki saka wanduna sama da wanda kike sawa ko da ya zo to zaki tashi ki koma gida ki gyara jikinki ba wanda ya sani amma akwai matan da ba su da kulawa ba su da kimtsi a gidan biki al'ada take zuwa mata daka sai kunya ya kama ta in ta miƙe musamman in kayan ta ma mai nunawa ne sai a ga gashi a bayanta abin yana tafiya duk da kuye ku ne mata ba wani damuwa bane amma ba dadi ai kuna gane abin da nake faɗa yau kam ya nake jin hayaniya ne a can mai dibino ne ko to a ce idan ba su daina hayaniya ba ya bar raba dawo da shiga ga dalibai na nan masu ladabi da biyayya na gindin rumfa ba su da hayaniya a zo a ba su waɗannan kuna tare da ni iyayena mata yanzu alama guda biyu da muka ce ta jinin al'ada bambancin sa da na rashin lafiya akwai yawa ko wanne ne yafi zuwa da yawa na rashin lafiya shi yafi zuwa da yawa sannan sai kuma abin da ya shafi radadi da zafi wanne ne yafi zuwa da zafi na haila su ne abubuwa guda shida wanda ina fatan Allah ya so yadda kun rike kuma za ku kula to gabar magana ta biyu shine muna da mata kala kala a cikin al'ada akwai almubtada'a in an ce mace almubtada'a shine mace da bata taba yin al'ada ba yanzu ta fara yi sabuwar kamu kenan yar karamar yarinya da yanzu girma ya zo mata ta fara tana da hukunce hukuncenta lalle ta je makaranta lalle a koya mata ko ta samu wata malama babba malamar islamiya mace ta yi mata tambayoyi akan jinin al'ada ya yake yar da ta fara jini yar shekara 10 ki yi tambaya fa kake zauna cikin jahilci girma ya zo miki akwai almu'tada kashin mace ta biyu ita ce wacce ta saba ta shekara ma wajen 10 ko ta shekara 6 ko 7 tana al'adarta wannan sunanta almu'tada wadda ta riga ta saba akwai al'aisa idan an ce Al-Aisha wanda ta dauke tsammani ita gaba ɗaya ma jinin ya dauke mata ba ta yi yanzu cikin dattawa tsofaffin nan masu shekara 100 shekara 80 akwai da yawa wanda kawai ana karatun jinin hailan nan kawai su ji suke shekarun baya ne sun daina yi kenan mace tana iya zuwa lokacin da bata al'ada kuma wani ikon Allah in dai mace bata al'ada to ba haihuwa in kuma mace tana al'ada to zai iya ta haihu ko shekara ta 60 kuwa saboda shi zuwan al'ada alama ne na mahaifa tana budewa tana rufewa tana budewa tana rufewa idan mace tana zubar da al'ada to mahaifa ce take budewa da jinin cikin ta sai rinka fitowa yana zuba to in dai akwai miji in akwai miji in ana alakar aure to zai iya yiwa ta haihu ta dauki ciki to a cikin su gaba daya akwai almutamayyiza akwai ghairul mutamayyiza akwai macen da tana da basirar gane bambancin jinin da yake zuwa mata nau'i kaza ne akwai wanda ita kuma irin yar uwa ta ce ga ta can bata ganewa mutamayyiza ita ce matar da take tana ganin jini yana zuwa mata nau'uka kamar haka wani ya zo mata da ƙarfi wani ya zo mata da rauni wani kuma ya fi wani ƙarfi duk jinin da ya zo mai ƙarfin to wannan al'ada ne haila ne ɗayan kuma shi kenan yana nuna jinin rashin lafiya ne tunda shi a tsinke yake zuwa Allah sa kuna ganewa yana iya faruwa tagar mace taga jini a lokacin al'adar ta in yazo yanzu nan ku gane karatuna nayi bayanin mata kala nawa ne kala nawa uku hudu akwai almubtada'a an rubuta ita ce wacce ta fara al'ada akwai almu'tada wacce ta saba al'adarta tana yi akwai al'aisa wanda ta dauke tsammani kwata-kwata ba ta yi waɗannan mata dole matan duniya ɗaya daga cikin waɗannan ukun ne to kuma akwai masu tamiz da ghairu tamiz suna ganewa ko ba sa gane bambancin jini to yanzu zan yi magana ne akan at-tamiz da ghairu tamiz wancan ku rike su gida ne guda uku idan mace tana cikin rayuwarta normal kawai sai jini ya zo mata a lokacin al'adarta galiban za ta dauka cewa wannan jini ne na me na al'ada na haila ko to yana iya yiwuwa kuma wataƙila jinin rashin lafiya ya zo mata ya yanke mata to anan sai ta yi amfani da tamyiz dinta tana differentiating tana iya bambancewa kenan kullun jini ya zo miki sa ido ki ga shin wani iri ne koda a lokacin al'ada ne amma galiban malamai suna cewa mace tana ganin jini ne a lokacin al'ada ta na al'ada ne amma yakan iya canja yanayi ki ga na al'adan bai zo ba sai na rashin lafiya zo miki to wasu malaman suka ce idan mace ta ga jini a lokacin al'adarta to ta dauke shi jini ne na al'ada babu wani maganar neman alamat wannan ra'ayi ne na wasu malamai ma'ana a wata 1 ga wata 2 ga wata 3 ga wata 4 ga wata 5 ga wata kike jini kawai sai kika ga jini ya zo miki 1 ga wata to kawai zaki dauka wanne ne wannan jini ne na al'ada ki tunda da mun kin saba a wannan lokacin kike yi kenan baki da bukatar sai kin leka kin duba kin bambance in kina kwana 7 ne sai yazo miki a kwana 7 din shikenan al'ada ce ta zo to idan kuma yanayi ko ciwo ko rashin lafiya ya faru sai ya canja ba in canjin ya bayyana karara kika ga ba na al'ada bane duk alamun al'ada babu to ba za ki dauke shi a matsayin na al'ada ba akwai abu mai muhimmanci da ya kamata ku gane shi jinin al'ada wani lokacin ba jinin ne directly yake fara zuwa ba yana fara zuwa da wani fatsifatsi da hanta-hanta haka ruwan kasa-kasa kawai sai mace kawai wata rana sai ta ga alamar ruwan jini ba jini ba ruwan jini ruwan kasa-kasa ya bata mata jiki to sai ki duba a yaushe zo kina ganin wannan in a farkon al'ada ki ne to wannan yana nuna cewa ya jinin ne mahaifar ce ta tai wani wanki ta koro wannan ruwan na datti-datti ruwan kasa-kasan ta fara turo shi taho babban jinin yana tahowa kenan ganin wannan jinin ruwan kasa-kasa din a farkon al'ada to wannan yana nuna cewa yanzu kin fara al'ada ba sallah ba azumi ba komai Allah sa kun gane wannan bayanin a farkon al'ada yanzu fa duk ina magana ne akan jinin al'ada ba jinin haihuwa ba to shi wannan ruwa na kasa-kasa din wani lokacin kuma in jini yazo karshe kawai sai rinka zuwa shi matsalar sa yazo da farko kuma yazo da karshe in yazo da farko hukuncin sa daban in yazo a karshe ma hukuncin sa daban idan yazo da farko jinin al'ada ne ba sallah ba azumi ba idan ku daga karshe kika ga wannan jini na ruwan kasa-kasa to dauraya ce ya gama jinin al'adan ya gama zuwa darki tamyiz shine rarrabewa yaushe mace ake so ta rinka amfani da rarrabewa hali ne guda biyu na farko duk matar da Allah ya jarrabe ta tana jinin al'ada tana na rashin lafiya tana jini kala biyu to dole sai ta yi amfani da tamyiz kokarin bambance tsakanin jinin guda biyu dan kada ta je ta ba wa ɗaya hukuncin ɗaya kina jinin al'ada kuma jinin shan kwayoyi ko ana miki allura ga al'ada kina yi gashi kuma allura ta wargaza miki al'ada tana koro wani jini na rashin lafiya mai malam yace alamar jinin rashin lafiya allurar fulanin tana koro jinin rashin lafiya takan sa mace jini ya yanke mata ta zuba akwai matar da aka ce tsiyayewa take gaba ɗaya sai ta yi fari sai an hada mata da maltina da dan hanta tana ci saboda jinin zubewa yake kin ga wannan akwai matsala to za ta zo ne tana ta zubar da jinin rashin lafiya kuma ta daina sallah duk wacce tana jinin rashin lafiya ta bar sallah ta bar kaza to ta yi laifi jahilcin ki ya jawo miki haka kuma duk wacce take jinin al'ada jahilcin ta ya jawo mata bata gane meye jinin al'ada ba ta je ta ci gaba da sallah ta ci gaba da azumi ta ci gaba da kaza ta saba wa Allah wannan kuma ba abu ne da ake samun su a kasuwar garin ku ba ko a kaza ko a kaza a'a abu ne da sai an je makaranta an zauna gaban malamai ake ganewa duk matar da take jinin rashin lafiya to sai ta yi amfani da tamyiz to yaya ake gane jinin rashin lafiya duk matar da taga jini yana zuwa mata a tsawon wata guda ce ta zubar da jini wata, to ki sani cewa kawai kin yi register a layin masu zubar da jinin rashin lafiya. Dan mafi yawan haila iya karshen jinin al'ada kwana 15 ne, wannan in yayi yawa kwana 15, duk jinin da ya wuce wannan kwana 15 to ya zama na ciwo. To kin ga tunda kika ga jini yana ta zuba miki sama da wannan adadin kwanakin, to baki da lafiya. Maza ki gindaya ki tafi asibiti, rashin jini a jikin mutum yana iya kashe shi. Maza ki tafi asibiti, ki je ki gana da likita ya baki magani da zaki sha jini ya tsaya. Na biyu, duk matar da jini yake zuwa mata randomly ba tsari, ba a lokacinsa ba, na faɗa ɗazu lokacin al'ada ki 1 ga wata, 2 ga wata, 3 ga wata, 4 ga wata, 5, 6 sati 1 misali na faɗa, kawai wata rana 17 ga wata kawai sai kika ga jini, to wannan jinin matsala ne, ba wancan bane. Sai ki amfani da me tamyiz. Zan yi tambaya, yaushe ne mace take amfani da tamyiz? Rarrabewa, idan tana jinin al'ada ko kuma idan jini yana zuwa mata ba a lokacin da ta saba ta ganshi ba. Daka in ya zo mata ba a wannan lokaci ba, to ya kamata sai ta bincika, sai ta yi at-tahaqquq, ta tabbatar ta bincika. Idan ta samu alama ɗaya daga cikin alamomin da muka yi bayani a baya na cewa jinin al'ada yana da alama kaza, to za ta yi mu'amala da wannan jini kawai a matsayin jinin al'ada ne, to kenan wannan yana nuna lokacin al'adarta ta canja kenan, ya zama da muhaid. Sauran kwanakin kuma ko da ba ta ga wannan alama ba shi kenan. Allah ya sa kuna ganewa. To yaya idan jini ya zo wa mace ba ta iya ganin wata alama ba fa, kawai sai jini ya zo mata ta ga wannan jinin ruwan ƙasa-ƙasa ɗin, wani lokacin haka kawai mace sai ta yi ma waya ta ce wallahi malam haka kawai ba lokacin al'adata ba, ga alamar wannan ruwan ƙasa-ƙasan ya zo min, to tunda ba lokacin al'ada ke bane, to ba jinin al'ada bane, ba jinin al'ada bane tunda ba lokacin al'ada ke bane. Ina fata ana fahimta. Akan samu mata jini ta zuwa musu har ya tsallake kwanakin al'adar su da suka saba, ta saba tana kwana 10 kawai wata rana sai zo har ya wuce, to shi ma za ta yi amfani da tamyiz ta bambance ta gani, in ya canja alama to ya zama na rashin lafiya, idan bai canja alama ba to wannan ya nuna jinin al'adarta ne ya dan dada ƙara lokaci. Ina fata ana ganewa. Mun yi bayani a baya cewa ana gane lokacin al'ada ƙarewar al'ada ko ma'ana alamar jini ya ɗauke. Mun yi magana a kai ko alamomin ɗaukewan jini, ganin farar ƙasa al-qassatul bayda ko kuma bushewar gaba da sauransu. Bushewar gaban nan na gaya muku na Aisha, in mata suka zo suka ce mata al'ada su ta ƙare, sai ta ce ga auduga shiga ki je ki saka mu gani. Alamar al'adar mace ta ƙare, alamar bushewar gaban shine ta sa auduga a gabanta ta ciro ta ba komai, to wannan shine aljafaf din da ake faɗa. To wani lokacin mace tana tsakin jinin tsakiyar jinin al'adarta tana iya ganin wannan bushewar kamar ta saba tana kwana biyar tayi kwana uku kawai sai ta ga ya dan tsaya kuma ta ga alamar bushewar to karki aiki da wannan bushewar dan ku kwanakin da kika saba kina al'adarki basu kare ba kenan zaki amfani da wannan bushewar idan kwana shidan ki ko bakwai dinki da kika saba kina yi sun kare shikenan sai ki amfani da wannan wato bushewa amma in bai kare ba jini yana iya yin wasa sai ya dan tafi kamar ya tafi hutu kwana daya gobe kuma sai ya sake dawowa malamai suka ce al-yawm wa nisfu yawm jini ya dauke wa mace kwana daya ko da rabin kwana ko rabin yini kawai dan kin ga baki ga jini ba wannan ba yana nuna kin yi tsarki bane da yawa ana tambaya akram kallahu ni ina cikin jini amma yau fa yinin nan guda gaba ɗaya ban ganshi ba ki jira shi tunda kwanakin ki bai kare ba malam ni fa ina jinin nan amma yau fa ni tunda asuba yanzu gashi har an zo bayan azhar ban ganshi ba malam ki jira har yanzu baki da tsarki tunda kwanakin ki na al'ada basu kare ba ina fata ana fahimta wannan matsala ce da suke samun mata da yawa kuma ana yawan yin tambayoyi a kai shi yasa na shigar da shi cikin zance to shi ita haila tana da wani karancin zamanin zuwanta ne kamar jinin al'ada yana da karancin kwanaki tunda an ce mafi yawancin su 15 ko to mafi karancin sa fa malamai suka ce la hadda li aqallil haid sinnan wa zamanan ko a shekaru ko a zamani bai da haddi har ma suka ce wala li aksarihi wala li aqallit tuhuri bainal haidataini wannan shine ra'ayin Sheikhul Islam da almadinsa Ibn al-Qayyim da Ibn Hazm rahimahumullah ta'ala abinda suke nufi ana iya yin haila na minti daya gaba daya a watan akwai matar da jininta gabaki daya mijinta ma bai san tayi ba fa akwai matar da kwata kwata ba ta ma daina sallah ko wani abu sai dai azumi ne kawai ba zai yi ba inda rana yake zuwa mata akwai matar da mijinta yau ya tafi tsakanin karfe 10 zuwa 11 zuwa azhar ta gama jinin al'adarta fis ya riga zo akwai wanda digo yake zuwa mata kamar digon kamar tofar da yawo da haka mijinta bai taba ganewa tana ma al'ada ba Allah karimu rahim Allah mai halitta akwai wanda kuma in ta fara yi sai ta galabaita mai gidan ma shi ma sai ya galabaita da haka kin ga a ce haila kwana ɗaya ne kwana biyu ne kwana uku ne a'a watakila kwana ɗaya watakila rabin kwana watakila awa ɗaya ko minti ɗaya ma zai yi ta zuwa kuma ba a ce yar shekara kaza ita take wannan ba a iya samun yarinya yar shekara 10 11 12 wallahi sai ta sati tana zubar da jini ai shi yasa muka faɗa a karatu wai ana ta mana kaza cewa ku ba wa matan ku su ci abinci mai kyau a rinka sai musu kaji suna ci wai wani ya zo wai ya turo takarda wai a tafsirin maza malam maganan nan ta ba wa mata kajin nan fa ta dame mu nace ta je ce ta damun ka ni yanzu wallahi kaza matata ta addabe ni akan matsalar kazan nan nace in kana da shi ka bata in baka da shi kuma ka bata hakuri ita ma ta runguma hakuri amma yanzu in ban da kyashi irin na maza ba wai mutum yazo yana ta kumbura wai an ce wai a rinka ba wa mata naman kaza suna ci da abin dadi wai ana fada wai an koya wa mata wai san duniya yanzu matar da duk wata sai ta zubar da jini dan Allah ba ta da bukata a kula da ita kaji kai ba ma kaza ba gero jima la gero galma abun tausayi ne wasu matan wata wallahi in ta fara zubar da jinin nan sai ta fara canja kala tana kodewa in Allah ya jarabe ta da miji marowaci sai ta hada da aiko mata wake a gida da maljina da hanta a gidansu. Kai namiji da baka zubar da wani jini, ga mace tana al'ada a bata mai kyau ta ci ta sha. Shi yasa wallahi duk matar da Allah ya bata dama a gidanta ta zauna ta nade kafarta ta ci dadi, ni wallahi burge ne take. Karki yadda ki zauna da yunwa. Yanzu matar da take shayarwa dan an ce a kula da ita, an yi laifi mace ta shayar maka ƴaƴanka ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba, hudu ba, biyar ba, haba ustaz. Yanzu mace tana da ciki tana da juna biyu, ita tana bukata, dan cikin ta yana bukata. Yanzu dan an ce a taimaka musu, a ba su abinci mai kyau, a dan hada musu ƴan abubuwa na more rayuwa, an yi laifi. Yanzu ma mutum matarsa za ta zo ta dauki juna biyu, tana da ciki yana ganin riki-riki, amma wallahi daidai da dan milo da madaran nan wallahi ba zai sai mata ba. Da haka a rinka sai muku milo da madara don ku samu karfin shayar da yaranku da kunun aya lafiyayye, da kunun gyada wanda ya sha mai koye ya jigyada sosai, da siga wadatacciya. Ai na gaya miki ne kije ki gaya masa, tunda matsoraciya ce ke ba za ki iya gaya masa ba. Dan gaya musu kuma ina nan ina gaya musu, ni dai a fahimta ta mata ya kamata a saukaka musu ta ciyar ta shayar da danta. Wani dan ma in gaya miki biyu yake yi, a dura masa yar taliya da ɗan shinkafa da dan abin da ake ci, kuma yazo ya kama nono kuma ya sha, saboda rashin tausayi irin na ƴaƴan zamani. Abincin da za a ci na gidan da shi za a ci, kuma in an bashi mama kuma ya dauka sha. Kin ga mace ita ba ta da hutu fa, idan tana shayarwa ba ita kadai take amfanuwa da abin da take ci ba, in tana da ciki tana buƙatar duk abin da ta ci mai kyau, innan dubul lafiyayye da nauyi kilo kaza, saboda mijinta ya kula da ita mai kyau. Wata kuma an ta haifi dan sai kiga kamar da ƙyar ya fito wallahi, kamar zai mutu ma, saboda shi kansa an yunwace, uwar ma an yunwace. Wani dan fan aka lullube shi a gado, gani ake ma kamar ba kowa a gurin, amma wani da ƙarfinsa zai fito. Kuma zuwan yaro da lafiyarsa da ƙarfinsa yana da tasiri wajen rayuwarsa gabaki ɗaya. Kula da abincin mace yana da amfani, haka kuma kaddara ma ba ta haihuwa, ba haihuwan ba ciki ba goyon, to jini fa, duk wata jinin nan da take zubarwa ba bukata a kula da ita? Akwai bukata. Kai wannan wazi na ma maza ne a gabana wallahi, in ragargaje su. Amma yanzu kudin kawai a banza ma na fada kenan. To ku rike ku dan dauki sautin ku je ku kai musu da daddare ko karatun dare, to za a buga musu insha Allah. Kawai wata ta aiko da tambaya ta ce, malam me hukuncin kulawa da ci da shan mace da inganta mata rayuwa? A bar mun sauran bayanin kuma zan karasa. Allah ya sa su kula da ku, Allah ya sa su taimaka muku. Iyaye na mata, idan Allah ya jarrabe ki kina zaman auren da mijin bai san haka ba, sai ki zauna yunwa ta kashe ki, to anan nake ba da shawara kamar haka. Duk macen da take da ciki take da juna biyu, ki san yanda zaki ki kula da kanki da lafiyar jikinki da lafiyar dan cikinki. Ki inganta abincinki, kuma duk abin da zai iya cutar da rayuwarki da wannan cikin karki wasa da shi. Yanzu likitoci suna faɗa mace mai sabon daukan ciki, yarinya, farkon aure, ana so in ta dauki ciki aikin wahala ma kar a dora mata. Karki dauki ruwa a bokiti, karki yunkura ki dauki buhun kaza, ke me kai ki mai karamin ciki da yunkure yunkuren daukar ruwa aboki ti mai kai ki daukan nauyi a wajen mace mai juna biyu hadari ne zai iya illata ki wata tana yin bari ta dalilin wannan ba ku san abinda likitoci suke cewa bed rest ba mai bed rest mace zaki je asibiti fa kina cikin wahalar aiki ke ne abincin rana ke ne na dare ke ne na kaza ke ne wankin yaya ke ne wankin marayun mai gidanki ke ne kaza amma wallahi idan kika je likita sai ya ce kwantar mun da ita ba za ki tafi ba sai kin yi sati mun ba ta bed rest me bed rest wahala ta miki yawa a gida ba kya hutawa ana so ki kwanta ki huta saboda lafiyar ki ta dawo yanzu dan Allah a cikin maza mutun nawa ne yake iya lura da yau matarsa tana da juna biyu bari ya saukaka mata aikin gida waye a ciki a karkuce babu gani ni ai ina kula ni ko ni ba ko wanda ni ma banda ni da wadancan ai akwai masu yi ne ko ko malamin naku shi ma baya adalcin ne yawa a bani cin hanci kafin na tafi ko kenan wannan hakki ne namiji ya kamata a ci ya san wadannan abubuwa na larura da yawa maza su suke kashe matansu a gidajen su ko su suke raunana matansu ko suke illata su to ke ya kamata ki san wannan abun hakkin ki ne dan haka wani lokacin in kin ga wahala ta yawa a gida nemi ko yar makauciya ne tana dan taimaka miki kina dan bata dan abinci haka ko da baki da kudin da zaki biya ta akwai yaran makota da inda za su zo ta miki shara ta miki dan jajjaga tattasai tumatur in an gama abinci ki dan zuba mata kadan ya ishe ta ba sai kin bata kudi ba akwai yaran da in an kira su ko wanki zaki yi ki dan wanke miki dan cikin kudin cefa ne haka kika bata 50 100 ta rage miki wahala akwai matar da in ta dauki ciki fa bata amfanuwa ma gaba daya ita kuma mai laulayi ce mai larura ce Allah yayi muku Allah shi warkar da ku idan kun fahimci wannan bayani nawa to akwai maganganun malamai Allah musu rahama da suka fada dangane da abin da ya shafi tsarkin mace da kuma jininta haka akallu tuhur mafi karancin wato lokacin tsarkin mace a mazhabin a Hanabila suka ce mace tana iya yin tsarki idan jini ya zo mata iya kwanakinta uku ne hudu ne biyar ne yana iya daukewa dole a samu fasil a samu kwana 13 dole a samu kwana nawa 13 haka yazo a cikin Ash-Sharhul Kabir mal insaf ma'ana in kika gama jini kafin wani jinin ya dawo nake nufi kwana nawa ake samu kar wata tace mallam na gama jini yau nayi wanka nayi tsarki kwana biyar kuma wani ya sake dawo a wannan ba al'ada bane jini ne na rashin lafiya dole sai an samu kwana 13 a tsakani wannan a Hanabila kenan a Malikiya kuma suka ce aqallu muddatu tuhur daga haila zuwa haila kenan daga gama wannan haila zuwa wata sabuwa dole sai an samu kwana 15 wannan mafi karanci kenan kenan a Malikiya duk matar da ta yi al'ada ta yi wanka ta gama kawai kwana 12 14 13 sai wani jinin ya dawo to a Malikiya wannan ba jinin haila bane jini ne na rashin lafiya dole sai in an samu kwana 15 a tsakani haka yake a Malikiya da Shafi'iyya da Hanafiya gabaki daya Haka Ibn Rushd ya kawo wannan bayani a cikin littafin Bidayatul Mujtahid. To, malamai sun yi magana suka ce mafi yawancin kwanakin tsarkin fa kwana nawa ne mace take zama cikin tsarki ba al'ada, wannan bai da iyaka, bai da iyaka, bara a ce wai dole iya kwanakin zaman tsarkin ki baki al'ada kwana kaza bane ba, a'a, zai iya yiwa ma mace mata ta yi wata biyu ma in jini ya dauke wani lokacin jini yana wasa ya haila ma ta ki zuwa ma a ƙarshen watan, ko to za a ce bata ga al'adarta ba kuma dole sai ta daina sallah ne da azumi, kenan babu wannan bil ijma, malamai sun yi ijma'i babu iyakan cewa dangane da adadin kwanakin da mace take samun tsarki. In Allah ya taimake ki kai wata ɗaya wata biyu ma kuma ba ciki kika samu wato kin ga ai jini ne ya dauke kawai bai zo ba, Allah ne mai kawo shi kuma bai kawo shi ba. Na yi magana akan farkon shekarun fara al'ada a baya, da yawan malamai suna cewa zai iya yiwuwa ƴa mace daga shekara biyar ta fara yin al'ada. To wane shekaru ne na ƙarshe? Wane shekaru ne na ƙarshen al'ada? 50. Waye ta ce 50 ɗin nan? To kina da kyauta. Da nazo na fara ki zo ki ɗaya anan za a baki kyauta. Ko dai malamar Islamiyya ne ma ban sani ba. Shekara 50. Duk dattijiyar da ta shekara 50 ana kyautata zaton ta daina haila. Wannan a ra'ayi ne daga cikin ra'ayukan wasu malamai. Duk da cewa wannan ra'ayin shekara 50 din fa laysa alaihi dalilun sahih. Babu wani dalili ingantacce da aka dogara shi, kawai yau da gobe aka duba. Zai iya yiwuwa wata tana da shekara 55 ba ta yi al'ada. Kenan yanzu duk karatun nan da muke, duk tsohuwar da take da 50, 60, 70, 80 ba ruwanta ba da ita ake ba. Bata san al'ada ba, ta dade da gamawa. To kuma wannan ne zai nuna miki ki gane cewa wani shekaru ne mace take gama haihuwa. Ko da za a tambaye ki, wani shekaru ne ƙarshen gama haihuwar mace, sai a ce shekara 50. To amma wanda suka ce shekara 50 ba a al'ada, Allah kuma ya ce wa yas'alunaka anil mahid qul huwa adhan. An tambaye ka ya Allah, ya manzo Allah, suna tambayen ka akan haila, gaya musu cewa hailan nan fa kazanta ce, wata cuta ce. Yanzu anan gurin Allah tabaraka wa ta'ala bai kayyade wani shekara ne mace za ta daina ganin al'adar nan ba a cikin wannan ayar. Ko kuma in ta kai wannan shekarun ba ita ba al'ada, bai kayyade ba. Haka Ibn Taymiyyah ya faɗa, shi a wajen Ibn Taymiyyah kawai koyaushe ko shekara 70 ne ma mace za ta iya yin al'ada. Kenan a wajensa in Allah ya kaddara mai shekara 70 za ta iya ɗaukan ciki kuma ta yi. Akwai wanda suka ce wai in Allah ya kaddara na ce ai kuna dariya, duk da na san cewa wato kuna nufin ai Allah baya kaddarawa. Kuma likitoci ma suna faɗa matsala ne mace in ta yi shekaru da yawa tana haihuwa. Daga nan ya kamata ki gane duk wacce za ta haihu ta yi maza-maza ta gama haihuwarta da saurin ƙarfinta. Daga shekara 40-50 ɗinnan ki more rayuwarki, ba ciki ba goyo, ki kwalliya ki wankanki ki more ba damuwa. Amma kin zo kina ta dabaru, kin hana kanki haihuwa, kin hana kanki kina ta planning kina ta tsarewa. ƴaƴan da Allah ya kaddara za ki haife su nan sai kin haife su. Shine zaki zo ki jinkiri ki kai shekara 40 da wani abu kina neman 50 kina ta haihuwa. Kina haihuwa yarki budurwa tana haihuwa. Akwai wata matar da aka ce gasa ma suke da yarta. Tana daukan ciki ita ma ta dauka akwai wallahi akwai mata a wayya ya kuke mun haka ne ba a yi ne a a ina taba dan magana sai a nuna mun kamar ba haka bane ba akwai matar da rana dai akai sunan ana sunanta ana sunan yarta akwai wata yarinyar budurwa da aka aurar da ita uwarta tana haihuwa ita ma tana haihuwa tace mama dan Allah ki rufa mun asiri a bar daya yayi tace dan Allah din dabarar da zaki ki dakatar ki dakatar to a zo a hadu ke kina yi uwa na duk da fa ba haram bane to kin ga amfanin aure da wuri kenan in mace ta yi auren ta da wuri za ta gama haihuwarta da wuri amma ki zo kina ki hakuri na ga ranki yana bace ba da ke nake ba wallahi ban ma san ki ba yawa kina yi mama na yi ana ta jerawa wannan tsohuwa masha Allah ta haifa an haifa mata jika guda biyu take fitarwa kenan ga da ga jika so kin ga idan mace ta yi haihuwarta ta gama sai a bar yara su je su tai yara ku je ku tai bari dai in tsaya anan kan je na tono wani abun kuma daga baya na ga na fara zurfafa har an fara dan samun damuwa to lokaci yayi abun da na faɗa da daidai Allah shi ba mu lada wanda ne kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana gobe za mu shiga sabon darasi wani daban in Allah ya so yadda gobe yaushe ne ne gobe kasuwar garin ku ashe akwai masu sayar da yalo da gauta da masu tallan shinkafa da wake to Allah ya sa albarka gobe hutu ne ko dama ai na san son hutun kuke Allah Allah kuke alhamis ta zuwa yi to Allah ya taimaka gobe babu karatu sai ranar abinan amma kuma zan je akwai garin da zan je zan yi musu karatu tunda ku ba ku so zan tafi da sassafe akwai ƙauyen da zan je musu in can haka wajen hanyar billirin nan Allah ya so yadda za mu je mu yi musu insha Allah Allah ya muku albarka Allah ya amfanar da mu da ku Allah ya karbi azumi Allah ya taimaka bana dai tunda na fara amsa tambayoyi ba wacce ta rubuto mallam ya ishi ruwa ai ba ishi ruwa muke ba azumi muke Allah ya sa albarka wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu